وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، يوم شاءك قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبود أليه قد عشرين دترة زامن شقب تفسير القرآن في جرماء وأنما صلى شيء البركة نا القرآن kamar yadda muka saba za mu amsa tambayoyi akwai sauran najiya wannan tambayar shine cewa idan mai karbar bashi da mai bayarwa duk sun iya rubutu suna iya yin rubutun shaida a tsakanin su eh ai da ma asali in an zo rubuta bashi shi wanda ake bi bashi shine zai rubuta shine wanda haƙƙi yake kansa in bai iya rubutu ba abin babu laifi su rubuta da kansu ko kuma a samu wani mai rubutu ya rubuta shi yayi shifta amma in dukkaninsu sun iya rubutu shi ɗayan zai iya rubuta babu laifi a cikin yin haka wannan yace ana iya bada wani daga cikin kudin ciniki deposit idan mai abin sayarwa ya kawo abin da aka saya din a cika masa kudin ko kuwa zai zama bashi kan bashi idan ciniki ne wanda yake na salam idan ciniki ne wanda yake na salami wanda zaka bayar da kudi a kawo maka abin daga baya to wannan sai dai ka bada kudi din gabaki daya ba zai yi ka bayar da wani kaso na kudin ba kamar deposit amma idan kamar zaka sai abu ne wanda yake abin nan tijara hadira ka bayar a baka kudin ka bayar a baka abin to wannan babu laifi ka bayar da juz'in kudi din saura kuma a zaman to an bi ka bashi amma ka dauki abin a lokacin wannan babu laifi a cikin wannan da mun ya daga cikin buyu'ul ajal kamar wanda muka sanya amma idan na salami ne wanda abin da zaka saya din shi za a baka daga baya to wannan sharadin sa ka bayar da kudi cikakke dan idan ba ai haka ba zai zaman to an yi bai'ud dai an yi addainu biddaini kenan kai kana bi bashi kana bin ya biya ka abin da ka biya wani juz'i na kudin bashi shi kuma yana bin ka sauran kudin da ya sayar maka wannan abin bashi saboda ka an yi al-dainu al-kali'u bil-kali' wanda ya ɗaya daga cikin ciniki wanda aka hana a cikin shari'a idan masu ciniki suka yi musanya na abubuwa biyu sai ya zama daya zai yi ciko ana iya barin cikon kudin a bashi ko ko dole ne a bada shi a lokacin za a iya bari a bashi idan ba ribawi bane idan abin da suka canza tsakanin su ba ribawi bane idan ba kamar canjin abinci bane idan kamar alal misali mutum ya bayar da buhun shinkafa aka bashi buhun masara aka bashi buhun masara aka ce sauran 2000 za a cika masa 2000 ta zaman to bashi to wannan bai halatta ba domin an samu jinkiri a cikin ciniki din bayan kuma su da shinkafa da masara dukkan su jinsin ribawiyati bai halatta ai wannan ba idan sun san ba za su biya kudin ba to sai su sai sayar da shinkafar yace shinkafa gata 10,000 ce ya bashi 10,000 sannan shi kuma ya ce ba zai iya biyan sa 10,000 gabaki daya ba ya bashi 2000 ya bashi 5,000 alal misali sannan ya ce to da 5,000 din da ka bani ta shinkafa ta ina binka 5,000 to ni kuma sayar min da masarar ka sai ka sai masara a wajen sa zai zama to kana bin sa 5,000 wannan ciniki ne daban an fahimce kaidar ku amma in zai zama to wato abin nan cinikin gishiri da mandani bata to wannan tunda wannan jinsin abubuwa na riba ne dole sai an yi tanaju sai an yi a lokacin a majalisi ya kamata ai bai kamata ya zamanto sun rabu akwai wani haƙƙi a tsakanin su ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abdullahi dan Umar babu laifi ku irin wannan cinikayyar matsawar kun rabu a cikin majalisin babu wani bashi tsakanin ku da juna dole a yi tanaju wannan yace mutum ne bashi da lafiya aka ce ya dinga shan tafannuwa ta yaya zai yi da zuwa masallaci sallar jami'i wanda ya sha tafannuwa manzon Allah wanda ya ci tafannuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ya zo masallaci to amma idan rashin lafiya ne balaruwar rashin lafiya yasa aka ce sai ya ci tafannuwa to babu laifi zai iya cin tafannuwan bayan ya dafa ta ko kuma ya ci kwayar ta irin wanda ake sayarwa kwaya wanda yake idan mutum ya hadiye ba za ta zama tokancewa ta narki a bakin sa ba ta rinka sashi warin baki din ko kuma tablet akwai tablet dinta da ake sayarwa shi ma wannan zai iya ci duk zai masa maganin wannan amma hadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an dubi illar ne cewa masallata zaka bata musu wato zaka matsa musu da warin bakin da warin tafannuwa ba kuma masallata kai ba mala'iku da suke zuwa masallaci su ma ba sa son wannan warin saboda wannan illar kada mutun yayi sai ya dauko dan su hanyoyi wanda yake zai samu magani ba tare da yayi wannan ba wannan yace zai iya dacewa da ladan masu yin ashan domin yace shi yayin da aka idar da isha yakan koma gida yayi ashan din shi kadai domin ya tilawar haddasa okay zai iya dacewa da ladan masu yin ashan zaka samu ladan qiyamul ramadan kware da gaske in ka je kai qiyamul layl a gida musamman saboda kana buƙatar ka ninka muraji'ar haddaka zaka samu ladan qiyamul ramadan hadithin man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi kware ana fada in ka shiga cikin wannan insha Allah in kai da imani da kuma neman ladan da ba zaka samu ba shine wanda yayi a cikin jami'i wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda yayi sallah a cikin jami'i tare da liman za a rubuta masa sallar dare baki da to amma kaga didda wannan ladan annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallar mutum zai yi a gida din ba a jami'i bai ci tafa alkhairi kun alkhairi bai nuna kan cewar tayi ya zaman to ba a rubuta maka ladan sallar dare baki da ba amma kuma sallar da kai tafa alkhairi bisa sallar wanda yayi a masallaci ya samu ladan dare baki da saboda alkhairi aka ce ba san iyakar sa ba saboda yadda kai sallar a gida samun ladan ya zama to tabbatacce sabanin wanda ya salla a cikin jami'i saboda shi wanda ya salla a cikin jami'i akwai abubuwa wanda yake za su iya zuwa su rage masa ladan sa ko su bata masa sallar tasa kamar riya da san aga kan cewa shi ma yana zuwa ko kuma yazo ya zama to kan cewa bayan yazo sallar kuma yazo abin nan abinda bai dace ba kallakallan abinda bai dace ba kallakallan matan mutane da sauransu duk wannan abubuwa ne wanda suke bata ma masu zuwa sallar tarawih a cikin jami'i zuwan su sallar in ba su kyautata in ba su yi maganin waɗannan abubuwa ba sai ya ga wanda ya salla din a cikin gida sai ya zamanto ya fulada wannan yace dan Allah ba yana roƙon wai dan Allah malanka ba mu addu'a da shawara don mu kubuta daga talaucin da muke ciki to hakika talauci yana buƙatar addu'a tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ta neman tsari daga gare shi daga cikin addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake safa da yamma shine Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr wa a'udhu bika min azab al-qabr la ilaha illa anta Allah ina neman tsaranka daga talauci da kafirci ina neman tsaranka daga azabin kabari babu abin bautawa da gaskiya sai yana yin haka sau uku da safe sau uku da yamma kuma daga cikin addu'a da yake yi da safe yana roƙon Allah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala Allah ina roƙonka ilimi mai amfani da arziki na halal da kuma aiki kyakkyawa wanda yake karɓaɓɓe daga cikin sabubban da suke kawo arziki da suke yaye talauci barin sabo dan ɗaya daga cikin tasirin sabo shine talauci koda da kuɗi sai ya ɗauki albarka a cikin dukiya sannan yawan istighfari yawan neman gafara Allah madaukakin sarki yace a cikin farkon suratu Hud wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasana wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla kwarai Allah ta'ala yace kuma ku nemi gafara Allah sannan ku tuba zuwa gare shi zai ji yadda ku dadi kyakkyawar rayuwa yumatti'ukum mata'an hasana zai rayar da ku ji dadi kyakkyawa wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla dukkan mabucin falala kuma Allah ya bashi daga falalarsa haka kuma Allah annabi annabi Nuhu yace wa mutanansa in sun yi nemi gafara Allah istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Ku nemi gafara Allah, Allah mai yawan gafara ne, zai sanya sama ta rinka kwararar da ruwa a gare ku, ya karfafa ku da dukiyoyi, ya karfafa ku da yara, wato ya sa ku arzikin ku yayi yawa. Saboda haka yawan istighfari yana ɗaya daga cikin sabubban da ke kawo yalwa arziki. Sannan ga wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana, sannan kuma da alkasb, mutum ya tashi ya nema, mutum ya tashi ya nema domin Allah madaukakin sarki ya sanya halittarsa a bisa tsari, cewa abu kaza in kai zai haifar da abu kaza, abu kaza in kai zai kai ya zuwa ga abu kaza. Idan kai shuka, kai ban ruwa za ta fito maka da in ka sanya kwaya a cikin kasa, kai ban ruwa ka sa taki, za ta fito maka da tsiro, tsiron kuma zai haifar maka da ƴaƴa. To wannan asbab ne, kai riko da asbab. In kai riko da asbab ka dogara ga Allah, sai Allah madaukakin sarki ya sanya maka albarka. Yana daga cikin abubuwan da yake sanya albarkar dukiya, amfani da lokutan safiya, da sassafe ka tashi ka nemi falalar Allah. In karatu kake yi, tashi da sassafe ka tafi makaranta, tashi da sassafe ka shirin karatunka. In neman kuɗi kake yi, tashi da sassafe ka fita. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya sanya ma wannan al'ummar tawa albarka a cikin jijjifinta, wato fita da sassafe. A wata riwayar addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ka sanya ma al'ummata albarka a wannan lokaci. Saboda haka lokaci ne na neman falalar Allah tabaraka wa ta'ala. Saboda haka mutum yayi daga cikin waɗannan abubuwa, yayi riko da su na addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam, da yawan istighfari da kuma yawan addu'a, domin Allah madaukakin sarki maji roko ne. Allah yayi mana.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب.
Allah ta'ala ya ce innal ladhina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi shay'a wa ulaika hum waqudun nar. Lalle waɗanda suka kafirta, lan tughniya anhum amwaluhum, dukiyoyin su ba za su wadatar da su, wala auladuhum, wala ƴaƴan su ba za su wadatar da su, minallahi shay'a, wani abu ba daga Allah, wato da dukiyar su da ƴaƴan su ba za su ije musu wata, ba za su ije musu azabar Allah ba, ba za su wadatar da su komai ba daga Allah. Wa ula'ika hum waqudun nar, waɗannan sune makamashin wuta. Kada abi ali fir'auna wal ladina min qablihim, al'adarsu da aikin su wajen kafirci da kuma yanda ƙarshen su ya kasance na sakamakon kafircin su. Kada abi ali fir'auna, tamkar al'adar mutanen fir'auna ne, tamkar abin da ya faru ga mutanen fir'auna ne. Wal ladina min qablihim, da wanda suke gabanin su, wanda suke gabanin mutanen fir'auna, adawa da samudawa da mutanen annabi Nuhu. Kadabu bi ayatina, waɗannan mutane Allah ya ce sun ƙaryata ayoyin Allah, sun ƙaryata ayoyinmu. Fa akhadhahumullahu bi dhunubihim, sai Allah ya rike, sai Allah ya kama su saboda zunubansu. Wallahu shadidul iqab, Allah mai tsananin uquba ne. A cikin wannan aya akwai wa'azi ga waɗanda suka kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda daga cikin su akwai wanda suka zo suke musu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan sha'anin annabi Isa lokacin da wannan aya ta lokacin da wannan sura ta sauka sune nasaran najran cewa to kuwa astu kulura ku duba ku ga waɗanda suka kafirta gabanin lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum dukiyoyin su da ƴaƴan su basu wadatar da ƴaƴan su basu wadatar da su komai ba wato tamkinin su abinda yake makkana mutum a cikin duniya dukiya da kuma ƙarfi ƙarfi na runduna ƙarfin ƴaƴa to da dukiyoyin nasu da ƴaƴan nasu basu wadatar da su komai ba a wajen Allah yayin da azabar Allah ta zo wannan dukiyoyin dukiyar bata hana su Allah ya musu azaba ba ƴaƴan basu hana su basu ba su kariya daga azabar Allah ba kamar inda Allah ta'ala yake cewa wannan al'adar kafirai ne yake nuna mana al'adar kafirai ne su rinka fankama da dukiya da ƴaƴa da abin da ƙarfi a cikin duniya da tamkini a cikin duniya al'adar duniya gurur take sawa innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna mutum yana yin dagawa yayin da yake cewa shi ya wadata ya ga cewa yana da dukiya yana da ƴaƴa yana da dukiya da duk abin da yake bukata zai yi da ita yana da ƴaƴa da ba shi shi kadai bane akwai masu kare shi akwai masu yi masa hidima akwai masu kula da dukiyar tasa akwai masu amfani da karfin su domin wani abin dukiya ba za ta yi ba amma karfin mutum ake bukata to saboda haka wannan idan ya ga ya samu wannan wannan sai ya sashi ya dagawa to Allah madaukakin sarki yace yayi wa'azi ga cewa to ku kula su wanda su kafirta su kula kafirai da su gabata gabanin su dukiyoyin su da ƴaƴan su basu amfanar da su komai ba dukiya da ƴaƴa ba su amfanar da mutum komai a wajen Allah amma koyaushe al'adar Allah sunna Allah ta riga ta gudana cewa mutane suna alfahari da wannan suna gani idan Allah ya ba mutum dukiya ya bashi ƴaƴa wato Allah ya ni'imta shi kenan Allah ya bashi karama Allah ya bashi girma sai ya ce to ai umma kana gani ma tun anan gashi ga alama tun anan Allah ya yi min alama cewa ni ba mai shan wahala bane saboda haka alahira ma ya sha to Allah yace wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa dukiyarku da ƴaƴanku ba sune suke kusatar da mu da suke kusatar da ku zuwa gare mu ba wa qalu nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzabin suka ce mu ne muka fi yawan dukiya mu ne muka fi yawan ƴaƴa dan haka ba za a yi mana azaba ba Allah ya ce wa mana suka ce wa qalu nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'addamin qul inna rabbi yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir ka ce musu Allah yana shimfiɗa arziki ga wanda ya so kuma ya takura ga wanda ya so wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa dukiyarku da ƴaƴanku ba su suke kusantar da ku zuwa gare mu ba dan haka dan kaga Allah ya yarwata wa mutum karka ce wannan ya sha Allah ya karamta shi dan kaga Allah ya takura ma wani arziki karka ce wannan Allah ya tozarta shi Allah bai mus bai nufin alkhairi a gare shi ba a'a jarabawa ce kowa Allah ya jarabta wanda ya bashi dukiya Allah ya jarabta shi domin dalili ga masu dukiyar bata hana su samun azaba Allah ta shafe su ba Allah ya ce waɗannan kafirai tare da dukiyar tasu da ƴaƴan nasu su ne za su zamanto makamashin wutar jahannama sannan Allah ya ce kamar dai mutanen Ali Fir'auna kaga mutanen Ali Fir'auna mutanen Fir'auna dubi abinda Allah madaukakin sarki ya ba mu Fir'auna ministan sa kawai Karuna wanda yake mi shine ministan dukiyarsa dukiyoyinsa Allah ya sifanta dukiyarsa da ma inna mafatihahu latanu'u bil usba mabudan taskokin dukiyarsa sun fi karfin mutum 40 su dauke su wato ba wani dukiyar ba mabudan cikin dukiyarta mabudan taskokin dukiyarsa sannan saboda karfin Fir'auna da karfin mulkinsa har da awan Allah ta yi yace ana rabbukumul a'la me zai sa shi Fir'auna ya wannan da awar saboda yana ganin kan cewa shi yafi karfin duk wanda suke a bayan kasa to tunda annabi Musa yana cewa shi Allahnsa na sama ne sai Fir'auna yace ibni li sarhan la'alli attali la'alli ablughu al-asbab asbab as-samawati fa attali ila ilahi Musa ka gina mun tsani ka gina mun dogon gini in tafi in je in samu ubangijin Musa din ina ganin makaryaci ne kawai tunda wato yana ganin a din ina yake a kasa yafi karfin na kasa to duk ga yadda Fir'auna ya zamanto amma ga yadda karshen sa ta zamanto shi yasa Allah ya ce ka da bi ali Fir'auna kamar yadda al'adar Allah ta kasance tare da ali Fir'auna mutanen Fir'aun kadzabu bi ayatina, sun kadaita ayoyin Allah irin yadda suka Allah ya kissata ya kawo mana kissar su a cikin Annabi Musa. To a cikin wannan akwai aya ga kafirai cewa karfin mulki da karfin duniya da matsayi a cikin duniya da mallakarta wannan ba za ta yi mana mutum maganin azabar Allah ba. Haka dalika walladina min qablihim, da wanda suke gabanin ali Fir'aun, Adawa da Samudawa, da Samudawa Adawa Allah ya ba su karfi. Wa idha batashtum batashtum jabbarin, idan suka yi yaki in suka yi yaki sai sun dandana ma al'umma ruku irin na jabbiranci, su gama da su, su ragaraga da su, ga karfi, ga girman jiki, ba girman jikin sauran mutane ba. Shi yasa Allah da ya tashi halaka su sai ya turo musu iska, ba a ganinta sai dai kawai kaga ta dauki kato ta yi sama da shi, ta jefa shi a kasa, kim ya fadi bare, ba ka ganinta. Muna gani dai yanzu yadda Allah yake azabtar da mutane da iska, irin wannan guguwar da ake ma America ta kwanaki da ta taho wajen ina ne, yanzu kuma ta kwana da ta zo wajen su Houston da Texas, ga su nan sai dai a ce kowa ya tashi ina sai ina sa, har ma doka ake sawa duk wanda ya zauna za a fitar da shi karfi da yaji, sai dai ka gudu dan ba wanda zai iya ma junudullah, rundunar Allah. Ina F-15 din da F-16 da stealth bomber din da bomba din da nuclear da wane ne za su iya ije wannan azabar? Ba za su iya. Sai dai a gudu a nemi mafaka. To akwai randa zai zo gudun babu inda za a yi. To a cikin wannan duk akwai aya ga mushrika ga kafiri. Haka zalika samudawa, su ma dan karfin su har gini suke a cikin dutse, ga gidajen su na fatilka buyutum khawiyatan bima zalam, Allah ya ce ga gidajen su nan babu kowa saboda zaluncin da suke. Har yanzu kana ganin gidajen su suna nan a Mada'in Salih a cikin Saudiya, kilomita 450 daga Madina a hanyar Tabuk, suna nan gidajen za ka gansu, ga alamar nan gidajen babu komai. fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim wa kunna nahnu alwarithin, Allah ya ce ga gidajen su nan ba a ba wanda ya zauna bayan su, muka zama to mu ne masu gadon wannan wajen, har yanzu ba wanda ya sai zauna a biyaru fa mutu. Ina suke, ina karfin su da ya ba su suka yi wannan, domin Allah ya bar shi ta zama to aya ga mutane daga baya, annabin Allah suka karyata, Allah ya musu wannan ukubar. Ba kawai su gabaki daya civilization din nasu, al'adar tasu da silsilar tasu da duk abin da suka bari Allah ya rubuta, sai kawai abin da zai bari ya zama to aya domin izina ga mutanen da za su zo daga baya. To dukkanin su Allah ya kama su da zunuban su, fa akhadahumullahu bi dhunubihim, Allah ya kama su da zunuban su, ko kuma Allah ya kama su ya musu azaba bi sababi dhunubihim. Alba din duk tana da ma'ana guda biyu, ko ta zama to ba'ul mulamasa shine fa akhadahumullahu bi dhunubihim, Allah ya kama su da zunuban su, zunuban suka sa Allah madauka, Allah ya kama su da zunuban su, ko kuma Allah ya kama su ba din ta zama dole sababiya, Allah ya kama su ya rike su ya musu azaba bi sababi dhunubihim, saboda zunuban su. Wallahu shadidul iqab, Allah mai sananin uquba ne, Allah in yi uquba babu kamar sa. Daga cikin uquba ga nau'in uqubar, ga yadda Allah ya musu nan, kamar shi Fir'auna yadda Allah ya nutsar da shi a cikin ruwa a cikin teku da shi da mutanen sa, ba wanda ya tsirar da shi, aka bar gaggan jikin ana gani, har yanzu mutane suna zuwa su ganshi. Sannan kuma ranar alqiyama, sannan kuma a yanzu a halin da muke tun daga wancan lokaci har ranar attashin alqiyama, Allah ya ce annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya wa yawmal qiyamati adkhilu ala fir'auna ashaddal adhab, wuta ce wadda za a rinka bijire su zuwa gare ta ghuduwan wa 'ashiya, safa da yamma, mutanen ali fir'aun tun daga lokacin kullun da safa da kullun da yamma sai an bijirar da rayukansu da arwahinsu ruhinsu, sai an bijirar da su ga azabar Allah a cikin wuta. Sannan wa yawmal qiyamati adkhilu ala fir'auna ashaddal adhab, ranar alqiyama kuma ku shigar da mutanen fir'auna mafi tsananin azaba, domin Allah mai tsananin uquba ne. To wannan wa'azi ne, wannan tsoratarwa ne daga Allah madaukakin sarki ga kafirai wanda suke kafirta da wahayin da aka saukar ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun nan wancan zamanin har a nadi duniya, cewa ga uqubar waɗanda suka yi irin wannan.
قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار.
الله يقول قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل كتشي يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم للذين كفروا قوى أن دسوك كافرتا ستغلبون زاء جنجاي أكونكو زاء قلبا أكونكو وتحشرون إلى جهنم سننكما أتتروكو أشقدكو تكين وتر جهنم وبئس المهاد تام قستا أما كونجي. Wannan alladhina kafaru wanda ake nufi anan wajen mushrikai tafsiri biyu ne wadan sun ce mushrikai ake nufi cewa ku mushrikai da su kafirta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu cewa za a yi rinjaye akan su kuma za a tattara su zuwa wutar jahannama ta mugusta a makoma amma wannan aya ta haukan dukkan jinsin kafiri ta haukan dukkan jinsin wanda ya kafirta da sunnar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai bada nasara akan sa sannan kuma ranar alkiyama ya zama cikin ƴan wuta yahudawa lokacin da aka yakin badr bayan an dawo daga yakin badr yahudawan madina jinsi uku ne akwai banu nadir su suka fi yawa suka fi kuma dukiya akwai banu qainuqa akwai banu quraiza kabila ce wayannan kabilu guda uku sune suka zauna a Madina yayin da aka dawo daga yakin Badr manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yasa aka kira masa su a kasuwar Yahudawan Banu Qainuqa yace ya ku Yahudawa ya ku jama'ar Yahudawa kun san cewa ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne annabi na gaskiya ya zuwa gare ku kun san wannan dan haka kun ga akibar kun ga akibar da abin da ya faru mutane abin da ya faru ga kafirai wanda suka kafirta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Quraysh kun ga akibar Quraysh a yakin Badr yanda Allah ya bada nasara akan su aka kashe guda 70 aka kama guda 70 kamammun yaki saboda haka gara ku musulunta tun kafin abin da ya samu waɗannan kafirin ya same ku tun kafin abin da ya samu waɗannan kafirai kuma ya same ku sai suka ce ya kai Muhammad suka kira shi da sunansa la yaghurrannaka annaka qatalta qauman aghmara la ilma lahum bihar walau qataltana la alimta annana nahnu alqaum suka ce ya kai Muhammad kada ka rudu kaga kan cewa kaya yaki da waɗansu mutane shigege wanda ba su iya aiki ba su san yaki ba ba san menene jihadi ba san menene dabarar yaki ba ka samu nasara akan su kada wannan ya ruɗe ka da mu kai yaki da za ka san kan cewa mu ne mutane mu ne mayaka to shine sai Allah ya saukar da wannan aya ce aka ce ya rasulullah ce ne musu waɗannan kafiran satughlabuna to za a yi nasara akan ku wa tuhsharuna ila jahannam sannan a tattara ku zuwa ga wutar jahannam kuma haka aka yi banu nadir a banu qainuqa su ne na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kore su daga madina kuma suka koru suka tafi khaybar suka zauna banu nadir su ne na biyu su ma suka warware alkawari Allah ya sallada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan su suka fita su ma suka tafi khaybar waɗansu kuma suka gangara suka dangana har ya zuwa ga kasar sham sannan banu quraiza lokacin yakin ahzab suma Allah ya tura mala'ika bayan an gama yakin ahzab mala'ika jibril ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya je ya kai hari ya je ya mabanu quraiza qawanya ba shiga ba fita har sai sun sallama sun sauka ga hukuncin Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam shi kuma zai je ya rinka jefa zai je ya sanya raurawa da tsoro a cikin zukatansu da razali to su ma karshen ta aka karkashe su su kuma da suka tattaru a Khaibar din Allah madaukakin sarki ya sallada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan su aka je yakin Khaibar aka karka aka kashe na kashewa sauran kuma aka suka zamanto ribatattu suna biyan jizya suna yaki ai suna noma a gonakin na Khaibar domin sun zamanto laborerin Annabi sallallahu alaihi wasallam su ma daga baya lokacin sayyidina Umar ya kore su daga cikin jazirar Larabawa suka koma can Adriat a kasar Sham saboda haka alƙawarin Allah ya tabbata Allah ya ce satughlabuna wa tusharuna ila jahannam to an ga satughlabuna satusharuna ila jahannam din ma za ta tabbata kamar yadda wannan ka tabbata me Allah ya ce ma Quraishawa lokacin da suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu jama'a ce mai yawa masu nasara am yaquluna nahnu jami'un muntasir mu jama'u ne waɗanda suke masu samun nasara mai Allah ya ce musu sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur taron naku zai rushe ku kare sannan ku juya baya kuna masu guduwa haka ya faru a yakin badr haka aka kama su aka kakkama na kamawa aka kashe na kashewa na gudu kuma suka gudu Allah ne ya wannan alƙawarin tun a Makka a cikin suratul Qamar to haka zalika anan ma Allah ya ce mai Yahudawa kaga a shekara ta biyu bayan hijira bayan yakin badr da kadan ba dade ba abubuwan suka zo banu qainuka banu nadir da banu quraida har a shekarar har Khaibar ita ma kanta ta fadi bayan shekara biyar da wannan lokaci dan Khaibar ta fadi a shekara ta bakwai bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam to da ka alƙawarin Allah madaukakin sarki gaskiya ne to shine Allah madaukakin sarki da can Allah ya bada tsoro yace innal ladina kafaru lan tughniya anhum wancan ayar wa'id ne wa'azi ne kuwa aztu da aqibar kafire to nan ku ban tsoro ne narko ne wa'id ne narko ne zakai abu kaza to idan kai abu kaza zai faru da ku an ce ka wa'aztu da abin da ya faru irin wanda suka yi aikin ka to yanzu kuwa in ka ci gaba ga abin da zai faru gare ka to shine Allah ya taso daga wa'azi ya zuwa gaban tsoro cewa ka gaya musu cewa za a yi nasara akan ku sannan kuma za a tattara ku zuwa ga wutar jahannama sannan Allah ya ce qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata aya ta tabbata a gare ku al-aya abinda ake ce ma aya ita ce alama wato alama da take nuni ya zuwa ga gaskiya wato akwai alamar gaskiyar wannan zance da Allah ya faɗa ya a gaskiyar wannan zance alamar da za ta sanya ku yi tunani ku yi la'akari ku yi izina ta tabbata a gare ku ya menene wannan ayar fi fi'atayn iltaqata a cikin jama'a guda biyu iltaqata da suka hadu a filin yaki fi'atun tuqatilu fi sabilillah jama'a ta farko jama'a ce wadda take yaki akan tafarkin Allah ma'ana yaki akan tafarkin Allah yaki akan da'ar Allah wato Allah ne yace ayi yakin ba su suka kirkiro ma kansu yakin ba yaki ne na biyayya ga umarnin Allah yaki ne sannan na biyu akan taimakon addinin Allah ba domin taimakon jama'a ba ba domin taimakon ra'ayi ba domin taimakon kabila ba domin taimakon kasa ba a domin taimakon addinin Allah ita ce jama'a ta farko wa ukhra kafira wata jama'ar kuma kafire ne wato sun sabu abin nan a wanda suka kafirce ma Allah yarawnahum mithlaihim ra'ayal ayn suna ganin su rubi biyu ne akan su ra'ayal ayni a ganin idanu wannan aya ta daga cikin balagal alqur'ani wane ne yake ganin dayan rubi biyu arani suke ganin musulmi rubi biyu yarawnahum mithlaihim ra'ayal ayn to zai iya yiwuwa musulmi ne suke ganin arna ko ba haka ba duk dai haka din ne fi'atayn iltaqata dukkanin a uslubin larabci zai iya zamantowa masu gani din musulmi ne kuma zai iya zamantowa masu gani din kafirai ne to ta yaya haka zai faru wato wannan qira'ar ahli madina tarawnahum mithlaihim ra'ayal ayn kuna ganin su rubi biyu ne ra'ayal ayn a wannan qira'ar kitabi ne ga Yahudawa. Ku Yahudawa kuna da aya akan wannan jama'a guda biyu da suka yi yaki, kuna ganin su sun rubanya jama'ar da suke yaki fi sabilillahi rubi biyu a ganin ido. Yahudawan da suka je, dan akwai Yahudawa da suka bi musulmi suka tafi yakin Badr, su ga ya za ta kare. Da suka je yakin Badr sai suka rinka ganin kafirai rubi biyu ne na musulmi, amma gashi musulmi sun samu nasara akan su. To kuna da aya akan wannan cewa yawa ba shi zai sa ku samu nasara ba, domin kun ga aya kiri-kiri, kun je yakin Badr kun ga kafirai sun rubanya musulmi rubi biyu, bayan a hakika kuwa kafirai sun ninka musulmi ninki uku. Tunda musulmi kamar yadda tarihi ya nuna asira da suka fita yakin Badr su 313, 77 daga cikin muhajirun tuta su tana hannun Sayyidina Ali, 236 daga cikin ansar tuta su tana hannun Sa'd ibn Ubada, da raquma guda 7 da dawaki guda 2 cal, dukkan sauran akan a kasa suke tafiya. Silke ma mai silken da ake da shi gabaki ɗaya silke 8 ne, takobin su ma ba kowa ne yake da takobi ba. Haka aka tafi yakin. Su kuwa kafirai Quraysh su 950, su 950, domin kamar yadda Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tambaya ya ce raquma nawa suke yankawa a kullun, aka ce tsakanin 9 da 10, ya ce to mutanen tsakanin 900 ne da 1,000. A gani amfani da basirar yaƙi, amfani da ilimi, da ilimi na dabara na gogayya na yau da kullun, ana amfani da shi a cikin addini, da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani, don ya san idan dai raquma 10 suke yankawa kullun, to raqumi 1 ga kowane mutum 100 ne shi zai ci. Saboda haka ya ce tsakanin 900 ne zuwa 1,000. To Allah ya ce ma Yahuda akan qira'ar ahlul madina tarawnahum mithlaihim ra'ayal ayn, kuna ganin su ninki biyu na adadin su a ganin idanu. A ɗaya qira'ar jumhur kuwa yarawnahum mithlaihim ra'ayal ayn, suna ganin su ninki biyu a ra'ayal ayni, a ganin idanu. Wato kafirai suna ganin musulmi ninki biyu, musulmi suna ganin kafirai ninki biyu, dukkanin su haka suke ganin cewa sun fi juna yawa. Domin me? Allah madaukakin sarki a can suratul anfal ya ce cewa wa idh yurikumuhum idh iltaqaytum fi ayunikum qalila wa yuqallilukum fi ayunihim, yayin da Allah ya nuna muku su, yayin da kuka hadu kuka rinka ganin su kadan, kuma ya karanta adadin ku a idanun su. Wato kafirai suna ganin musulmi kadan, musulmi suna ganin kafirai kadan. Domin me? Liyaqdi Allahu amran kana maf'ula, dan Allah ya hukunta al'amari wanda yake dama can tabbatacce ne za a aiwatar da shi, shine dan yakin ya afku. Domin a cikin wannan akwai zaburar wakan a yakin, ashe ma ba su da yawa kafirai sai su zabura, sai ashe ma ba su da yawa, yanzu nan zamu gama da su. Da aka zo suka zo suka hadu sai suka ga su mithlaihim, sai su gansu ashe rubi biyu ne wannan, sai ya sanya musu sai guyoyinsu suka yi raurawa. Anya ku zamu iya musu sun fi mai yawa fa hasinnin ka biyu, dan tauran dan alƙwari yana gaskata juna. Su kan muminai da aka zo yayin da za a fara yakin suka gansu ba su da yawa, kamar Abdullahi dan Mas'ud ya ce farkon da za a fara yakin ana cikin yakin, a farkon da za a fara yakin da muka gansu sai na ce waɗannan mutanen kamar nawa ne, aka ce ai ba za su kusa 70 ba. Wata riwayar dan Mas'ud yake cewa ai basu fi mi da ya tambaya sai aka ce ai basu fi mi yawa ba, sai bayan yakin da suka tambaye Quraysh sai suka ce ai mu 1,000 ne. Farkon yakin sai suka rinka ganin mushrikai din ba su da yawa, domin su zabura su samu karfin gwiwar su zo su yi yaki. Da suka zo suka fara yakin sai suke ganin kafirai, sai suke ganin su kansu musulman, sai suke ganin su sun rubanya kafirai din mithlaihim, yarawna ay anfusahum mithlaihi, suna ganin su ninki biyu ne na su kafira. Wannan domin ya zara kara musu mai, ya zara kara musu nishadi, suna ganin ashe ma ba su da yawa har mun ninka su ninki biyu, domin haka sai ya zama tukan cewa sun hau kansu, ko sai wannan ya kara musu karfin gwiwar kan cewa za su yi nasara a kansu. Ko kuma suna da suka zo suka fara karawa, da suna ganin ba su da yawa, da suka fara karawa da aka fara karawa suka gansu kan cewa har sun fi sayawa da ninki biyu, da ku sun gansu ba su da yawa, amma da aka fara yakin sai suka ga suna da yawa har sun ninka su ninki biyu. Wannan sai ya sanya su koma zuwa ga Allah wajen tawakkali da neman Allah ya ba su nasara. Domin yayin da ake fara yaki, ɗaya daga cikin abin da yake sanya musulmi ba su nasara wajen yaki yayin da suka ga ganin ƙarfinsu. Daga zaran musulmi sun ga ƙarfinsu, sun ga yawansu, to lokacin nan ne Allah zai ce to shikenan, wato ba da taimako na kuke yakin ba da ƙarfin kanku ne, to barin kyale ku da ƙarfinku. Wa yawma hunaini id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat. Da ranar Hunain, yayin da yawanku ya ruɗe ku, har kuna cewa lan nughlaba al-yawma min qilla, in dai dan rashin yawa ne, yau ba za a samu nasara akan ku dan rashin yawa, tun da gashi duba ko ina muni. To yayin da wannan ta same su, falam tughni ankum shay'a, basu da fatarata ku komai ba. Wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat, Allah sai ya sanya kasa ta takura a gare ku duk da yalwatarta, thumma wallaytum mudbirin, kuka dare kuka koma kuna guduwa. To Allah ya sanya suka ga yawan kafirai a kansu, kada su ga yawan su. Bayan da ya nuna musu karancin kafirai a farkon yakin, sai ya nuna musu kafirai ba su da yawa. Da aka fara yakin, sai Allah ya sanya kafiran suka yawa a idanunsu. Domin me? Domin su dogara ga Allah. Sai to yanda suke da yawa din nan, ba yadda za a yi mu samu galaba a kansu sai da taimakon Allah. Wannan sai ya sanya su su yi tawakkali, su koma ga Allah da neman Allah ya ba su nasara. To kuma abin da ya faru kenan. To Yahudawa da dukkan kafirai, akwai aya a gare su a cikin yakin Badr. Shine Allah ta'ala ya ce, wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha, Allah yana karfafa wanda ya so da nasararsa. Daga ciki shine wannan abin da ya faru a wajen yakin Badr, domin ba wani abu ne ya karfafa musulmi ba illa nasara Allah. Sai Allah ya saukar da mala'iku a ƙarƙashin jagorancin mala'ika Jibril da Mika'il, kowanne yana jagorancin rundunonin mala'iku, suka zo suna saran wuya. Sun zo mala'iku sun yi yaƙi hakikatan a wajen yakin Badr, ba wai kawai sun jefa tsoro a cikin zukatan kafirai ba, a'a sun yi yaƙi hakikatan, kamar yadda ya zo daga cikin riwaya da cikin hadisai sahihai, ana jin suna faɗan sunayen dawakinsu ma, kuma ana ganin sahabbai, akwai wanda yake sun ga mutum cikin kafirai yana tafiya kawai sai suka ga ya faɗi kansa abin nan, sai ga kawai ya faɗi, ba su ga wanda ya saru yansa ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar musu kan cewa mala'iku ne suka zo, mala'ika Jibril da Mika'il suna jagorancin mala'iku. Ibiyu gashi Allah madaukakin sarki yake cewa ibiyu gashi kuma wa idh yuhi rabbuka ila almala'ikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'b fadribu fawqa al-a'naq wadribu minhum kulla bana. Allah yayin da ya wahayi ga mala'iku wannan a yakin Badr ne, cewa ina tare da ku, don haka ku tabbatar da mu'minai, ku tabbatar da dugadugan mu'minai, kada su rorawa, kada su ji tsoro, su jure baya. Allah ya ce, zan jefa razani a cikin zukatan waɗanda suka kafirta, don haka ku sare su a saman wuyayensu, ku sare dukkan gabar jikinsu. To kaga kenan, izini ne wannan ga mala'iku kan zo su yaƙi, su saran wuya na kafirai a wajen yakin Badr. Saboda haka Allah yana taimakon wanda ya so da nasararsa. Da haka daga cikin wannan shine ku kafirai da ake muku khitabi, su kafirai da suke kafurta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ake ba su tsoro cewa kamar yanda wannan ya faru a yakin Badr, to haka dalika Allah zai taimaki annabinsa da nasararsa, ya karfafa shi akan duk wanda ya kafirce masa. Inna fi dhalika la'ibratan li'ulil absar, a cikin wannan akwai lura, akwai izina ga ma'abuta basira. Al-absar jam'u basira, al-basira shine gani na zuci, idanun zuci, wanda Allah ta'ala ya kitafa, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul latifi sudur, idanu ba su ne suke makancewa ba, amma zukata dake cikin kiraza su ne suke makancewa. Wato zuciya ma tana da ido, tana ji, tana gani, kuma tana zance. To hakikatan ka nemi zuciyarka ya zama to tana da basira. Menene yake bada, yake tabbatar da basirar zuci? Shine imani da Allah da ayoyin Allah, shine ke tabbatar da basirar zuci. To waɗanda suke da idanu na basira, akwai ibra al-ibra shine al-ibra wa'azi abinda zaka gani kai tunani kace ashe abun haka ne wato in kuka yi tunani akan abin da yake ya faru ga yakin badar za ku gane kan cewa ashe lalle tabbas Allah yana taimakon rundunarsa yana taimakon jama'ar da take yaki a tafarkin sa wajen akan bin Allah da taimakon addinin sa komai karancin su komai rashin iyawar su komai rashin karfin su komai rashin tanadin su to sai ya sanya wannan masu imani ya zama to kan cewa sun yi imani an ruwaito cewa an ce bayan yakin badar an samu dama daga cikin yahudawa wanda suka gane suka wa'azu suka musulunta suka yi imani domin sun ga cewa adawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ta kai su ko ina ba na'am
zuyyina lin-nasi hubbush-shahawati minan-nisaa'i wal-banina wal-qanaatiri al-muqantarah والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد
Allah madaukakin sarki yayin da ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da addinin gaskiya ya rusa shirka ya kawo imani ya rusa dukkan wata alaka ba ta imani ba aka maida ta alakar imani to haka zalika mizani ma Allah ya canza shi mizani abinda yake nauyi a mizanin mutanen duniya ana so a fitar da shi daga cikin zukatan musulmi ya zama to ba wannan ne yake nauyi a cikin zukatan masu imani ba masu imani abin da yake nauyi a zuciyarsu wani abu ne daban dan haka a canza mizani din kada ku zamanto kamar waɗanda yake sun ga sun samu dukiya sun sami ayaya wannan ya yaudare su ya rude su daga Allah har ya zamanto kan cewar suna tsammanin wannan zai wadatar da su wani abu a wajen Allah wannan bai wadatar da su komai ba to shine Allah yake nuna ga mizanin masu duniya sannan kuma zai bayanin kan cewa ga mizanin da yake na Allah wanda yake shine za ku dogara gare shi Allah yace zuyina linasi hubbush shahawat an kawata ma mutane hubbush shahawat san sha'awance minan nisa'i na mata na daga mata wal banina da ya'ya wal qanatir al muqantara da dukiyoyi masu yawa al muqantara tsibi min al-dhahab wal-fidda na zinariya da azurfa wal-khayl al-musawwama da dawaki zababu wal-an'am da dabbobi wanda ake ci shanu da awakai da raquma wal-harf da kayan noma dalika mata'ul hayati ad-dunya wannan shine abin jin dadin rayuwar duniya wallahu indahu husnul ma'ab Allah kuwa a wajensa makoma mafi kyawu anan take mafi kyawun makoma yana ga Allah ba wannan abun duniya din ba Allah ta'ala nan ya bayyana cewa jinsin abubuwa dinnan guda takwas su ne jinsin jin dadin rayuwar duniya wanda aka kawata wa mutane son su ash-shahawat shine abin da rai yake so matamilu ilayhin nafs rai tana karkata ya zuwa gare shi rai yana nutsuwa yana son wannan baka buƙatar kai amfani da hankalinka dan ka je ka neme shi ba sai kai amfani da hankali ba za ka je ka nemi abu wa'annan abubuwan da aka ambata Allah ya gina kai akan ya gina rai akan karkata ya zuwa ga wannan aka fara da ambaton duniya a mata domin su ne haba'ilu sune tarkon shaytan sune fitina da su fitina duniya da su tafi kowace tsanani kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma taraktu fitnatan ba'di ashadda 'alan nisa'i min ashadda 'alan rijali minan nisa bayana bambar wata fitina da tafi tsanani ga maza ba irin mata ita ce fitinar bani isra'il farkon fitinar bani isra'il a cikin mata ne sha'anin sha'awa da mata da ruduwa da mata abin da yake so zuwa ga sabo kenan saboda san abina sha'awar mace dan haka a yanzu din nan ba abinda mutane masu ba abinda ake yi na barna da abin duniya da amfani da wato power din duniya irin power din mace shi yasa za ka gansu wajen sha'anin talla dole sai an yi amfani da mata wajen industry din waka dole sai an yi amfani da mata wajen industry din film dole sai an yi amfani da mata dan indai kana so ka janyo hankalin mutane to sai ka yi amfani da mata kai hatta bal tallan bal ma yau sai an yi amfani da mata tare da cewa rai yana karkata zuwa ga san bal amma sai an yi amfani da mata shi yasa aka fara da ambaton shi to duniya a mata mata su ne jin dadin duniya na farko to amma duk da haka jin dadin su din abinda akwai na jin dadi na fitina shine wanda ya zamanto zai hana ka da zai raba ka da Allah amma akwai jin dadi da za a yi da mata wanda yake jin dadi wanda yake zai zamanto na duniya ne amma zai kai ka zuwa ga lahira shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ad-dunya kulluha mata duniya gabaki ɗayan ta jin dadi na lon lokaci kankani wa khairu mata'iha al-mar'atu as-saliha abinda yafi komai alkhairi na abin jin dadi a duniya shine al-mar'atu as-saliha salihar mace in nazarta ilaiha ahbabtaha sarratka idan ka kalle ta sai ta faranta maka rai wa in amartaha ata'atka in ka umarce ta kace ki wani abu sai ta bi ba za ta ce ni abinna a cikin bauta ka dauke ni ba ni bai wakkace a da ka fada sai ta wani ya daga cikin mata'ud duniya wa in ghibta anha hafidatka fi nafsiha wa maliha in baka nan sai ta tsare kanta a cikin dukiyar a cikin kanta ta tsare kanta wani ba zai shigo yazo yayi zance da ita ba ballantana ma kuma ya aika da ita haka zalika ta tsare dukiyarta ba za ta ce baya nan ba saboda haka yau sai da naga dama zan yi ce sai da naga dama zan yi ce fane yau ba shine zai yi ba ta tattara albashin gabaki daya a cikin girkin kwana daya ta gama shi akwai mata da irin wannan ko to wannan bala'i wannan masifa ne ba su amma mata hayru mata'i dunya ba mai wannan ba shi yasa wajen fassara rabbana atina fid dunya hasana an ruwaito daga wani daga cikin salaf ina jin abdullahi dan abbas ne yace ma'anar allah ka bamu kyakkyawa a duniya shine mata saliha mata saliha shi yasa manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa alai farfar bi zati dini tarbat yadak ba za ka samu wannan mata saliha ba sai mai addu'a yace ka nemi mai addini tarbat yadak a turmuza hannunka a cikin turbaya wato in baka yi haka ba ka watsi abin nan ka rasa ka yi rashi babba tamkar wanda aka bar shi hannunsa rabbana ne to Allah ya fara da ambaton mata sha'awa da mata ɗabi'a ce Allah ya sa an ƙawata wa mutane son wannan dan haka kai ya za ka tsira da wannan ka wazzafar da wannan a cikin bin Allah ka nemi saliha wadda za ta taimaka maka wajen bin Allah to dan ka san wannan in ba irin wannan bace to za ta kasancewa soyayyar da kake mata za ta zamanto makiyarka za ta tsaya tsakaninka da Allah shi yasa Allah ya ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu ya ku wanda suka yi imani daga cikin matan ku da ƴaƴan ku akwai makiya a gare ku dan haka ku kiyaye su ku shiga tattayin su wato kada ku bari su tsaya tsakaninku da Allah wal banina da ƴaƴa su ma rayuwar duniya ce su ma abinda aka ƙawata wa mutane san sani san ƴaƴa sawa'un ga maza ko ga mata wannan daga cikin adon duniya idan mutum ya ga yana da ƴaƴa to tamkinin sa a cikin duniya yana ganin ya cika wal qanatirul muqantara da dukiyoyi masu yawan gaske al qintar shine dukiya mai yawa al qintar min al ajr shine dukiya mai yawa lada mai yawa to wajen dukiya ana nufin wato dukiya wanda mai yawa kenan Allah ta'ala yana cewa wa min ahli alkitabi man inta amanhu bi qintarin yu'addihi ilayhi akwai daga cikin ahlul kitab wanda idan kai bashi in ka bashi amanar dukiya mai yawan gaske zai dawo maka da ita wa minhum man inta manhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima akwai wanda daga cikin su in ka bashi dinare guda daya ko ba zai dawo maka da shi ba sai ka tsaya a kansa saboda haka al-qintar shine dukiya mai yawan gaske al-muqantara wadda aka tara ta tsidi tsidi a da kenan yadda zaka sa a taska kaga jakakan jaka ta dukiya mutum ya kalla wannan komai iyaka mutum baya ganin kanta ya isa ba zai ce ga lokacin da zai isa ba mu yanzu tunda ba taska ake ba account ne kai ta ganin zero na karuwa a cikin account ɗinka ko zero na karuwa tun yana daga 03 har ya koma 4 har ya koma 5 har ya koma 6 har ya koma 7 har ya koma 8 har ya koma 9 ko ba haka ba da an kana ganin miliyan wani abu ne in miliyan din ta samu sai kuma ka rinka tunanin biliyan maimakon 06 kana so su zama to 09 haka dabi'ar dan adam take an sanya mu mutane wannan wal khayl al musawwam min al dhahab wal fidda na zinariya da azurfa don su ne jinsin kuɗi wal khayl al musawwama da dawaki waɗanda suke zababbun dawaki ba kowane irin doki ba wannan shi ma abu ne wanda ake an soyarwa da mutane shi da abin da ke ba da ma'anarsa wanda yake maimakon dawaki yanzu su ne motoci motoci kullum abin nan ana neman sabuwan abin nan sabuwar model kowace shekara sai sun maka kuma sabuwar model kana jin sabon model din ta fito da ko wanda ka saya ta bara kana jin babu kamar sabon model din na fitowa sai ka ji ba abin da kake so sai ka samu wannan sabon model wannan kana bukatar ko baka bukatar hankali domin ka so wannan haka bisa dabi'a haka za ka ga idan mutum an sa masa wannan son dukiya din wal harf wal an'am da kuma wato dabbobi na abinci dabbobi na ci sune al-an'am wanda aka wajabta zakka akan su wal harf da kuma kayan amfanin gona abinci an sa mu rai son wannan yau kullun kaga kan cewa ka bude store dinka yau kullun akwai duk abin da ake so duk abin da kake bukata yau akwai shi kayan dadi akwai shi yau kana yau ba yau ga abin da kake sha'awaci a yau ba wannan ba yau wancan kake yau wancan wannan shine rayuwar duniya Allah ya ce zalika mata'ul hayati dunya wannan shine jin dadin rayuwar duniya baya fita daga cikin waɗannan abubuwa wallahu indahu husnul ma'ab amma Allah a wajensa ne mafi kyawun makoma yake to sai Allah ya ce kul afa unabbi'ukum bi khairin min dhalikum kul a unabbi'ukum bi khairin min dhalikum to ce ne musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah bana ba ku labarin da abin da yafi wannan alkhairi ba wato abin da yafi wannan alkhairi koku wato mizanin ku ya canza maimakon mizanin ku shine tsururun waɗannan abubuwa da jin daɗin duniya ku ya zamanto ku ga abin da ke shine mai nauyi a mizanin ku shine za ku zage dantsi wanda ko da sha'awar ku bata karkata gare shi ba hankalin ku da imanin ku ya karkata gare shi ku tsururun sa lilladina taqaw inda rabbihim jannatu ga waɗanda suka ji tsoron Allah suka yi taqawa shine suka kiyaye iyakokin Allah basu tsare abin da Allah ya hana su ba basu zauna sun ƙi yin abin da Allah ya ce su yi ba to waɗannan aljannatai sun tabbata a gare su inda rabbihim a wajen ubangijinsu waɗannan aljannatai tajri min tahtiha al-anhar da ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinsu in aka ce ƙoramu na gudana a ƙarƙashinsu yawanci mu abin da muke tunani shi ne ka rinƙa ganin abin nan kogi irin kogin mudul ko shi ne dai ƙorama ka rinƙa gani wai haka ke tsammanin kogi na gudana wannan an faɗa ne dan kadan adan karraban maka da sura amma yanda Allah madaukakin sarki abinda Allah ya tana da aljanna bai taba darsuwa a zuciyar wani ba ba shi da misali ballantana Allah ya buga maka misali ka gani kisa sai aka kawo maka da kalmomi waɗanda yake kawai sunaye ne kai a wajenka amma hakikar ba su bane hakikar ba haka bane in aka ce annahar shine inda ruwa yake gudana kai kana ganin abinda ka sani nahar shine teku shine kogi irin koginka na udul wanda ka sani kenan to amma na aljanna wannan bai taba darsuwa a cikin zuciyarka ba baka taba gani ba baka taba ji ba ba taba baka labari ba saboda kada ma ka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa fil jannati mimma fid dunya illa al asma abinda ke babu wani abu da ke cikin aljanna wanda yake a nan duniya sai suna kawai sunaye ne kawai, amma ba wai haka hakikanin suke ba. Dan karkarin ka dauka kan cewa ma ina ma ni'imar take a ce wai mecece ni'imar na wai kogin madara da kogin zuma a wato rami yana guda, rami yana wucewa ta rami, ina abin ni'ima a cikin nan wajen? Saboda kai kana ganin kogin wudul ba abin da zaka yi, sai dai kai noman abin nan, sai dai kai noma abin nan, sai dai kai noman rani da shi. To shi na aljanna ba haka yake ba, hakikatinsa baka sani ba, baka san yanda yake ba. Yanzu mutane alal misali ana yin, suna yin dan abin nan famfo irin wanda suke zuwa cin abinci a manya-manyan hoteloli musamman a kasashen waje, za su ga bututu nan, bututun madara da na ruwa, da na ruwan sanyi, da na lemo iri-iri, ko ba haka ba, kawai danna za ka kawai sai ya kwarara gare ka, sai ya kwarara gare ka. To kaga wannan a lokacin da babu duk irin waɗannan abubuwan da wani suna za a kira shi, kaga mutane ba su fahimci wannan ba. To amma wannan ma na duniya ma kenan, to ya kuma na Allah zai yi nasa? Idan har mutum ya ci gaba ya yi irin wannan abin da yake nuna cikin ni'ima a nan duniya, to ya kuma na wanda Allah shi kuma zai yi a cikin nasa ne ni'ima din? Wannan abin da ya koya ma dan adam ne ya, wanda kuma shi Allah ya yi da kansa, yayi kuma domin ya ni'imta bayinsa. Duk abin da Allah ya yi a nan duniya na ni'ima, Allah ya yi daga rahama, daga kashi ɗaya, daga cikin kashi ɗari na yadda ya kassama rahamarsa. Amma kashi 99 ko a lahira Allah ta'ala zai yi. Saboda haka in ka ci wani abu mai daɗi a nan wajen, kashi ɗaya ne cikin ɗari na yadda Allah maɗaukakin sarki ya rahama. To ka ji yaya inibin aljanna zai kasance idan ka ci inibi a nan wajen kana santi, ko kuma idan ka samu mai kyau, in ka samu mace mai kyau har za ta sanya ka kai yaƙi domin ka same ta, ka ballagazar da dukiyarka domin ka same ta, to ina kuma gana aljanna, wadda ita a nata ballagaza ce in za ka kamanta ta da ta aljanna. To shi yasa Allah ya ce ga wanda suka ji tsoron Allah, wannan ga abinda Allah zai gaya mana wanda ya fi wannan alkhairi, shine wannan jannatun tajri, aljannatai wanda suke koramu suke gudana karkashinta, khalidina fiha, su masu dawwama ne a cikinta, ma'ana ba za su kare ba. Wa azwajul mutahhara, da mataye waɗanda suke tsarkakakku, an tsarkake su, ma'ana an tsarkake su daga dukkan mummunan ɗabi'a, an tsarkake su zahiran wa batina, zahiran an tsarkake su daga duk wani muni, an tsarkake su daga munin fuska ko munin kama ko munin halitta, ba sa warin jiki, ba sa haila, ba sa majina, ba sa kazanta, ba sa bukatar su sa deodorant saboda su tafi da warin jikinsu, irin wannan turaren da duk mace ba ka raba ta da shi a cikin jakarta tana yawo da shi ko ina, to su ba sa bukatar wannan. Sannan kuma an tsarkake su batinan, ta batini, ba su da mummunan hali, ba su da mummunan hali. Ka san Allah ya jarabce, in Allah ya jarabci mutum da mace wadda take Allah abin nan bai tsarkake ta daga mummunan hali ba, kana takama kan cewa ka samu mace kyakkyawa, in ta kimsa maka wani abu sai ka kwana baka yi bacci ba, in ta kimsa maka wata magana kai ba dan ba dan ba, kamar ni ina ni ina kai, saboda mai saurata ta takama da kyau. To ƴan aljanna ba sa wannan, ga kyan sun kai iyaka amma kuma sun tsarkaka daga mummunan ɗabi'a. Wa zawjun mutahharatun wa ridwanun minallah, sannan da yarda daga Allah, da yarda. Allah ya ce ya yarje muku, Allah ya ce ya yarje muku ya ƴan aljanna. Abu Sa'id al-Khudri ya ruwaito kamar yadda ya zo a cikin Sahih al-Bukhari, ranar al-kiyama idan Allah ya shigar da ƴan aljanna aljanna, sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ma ƴan aljanna, kuna son wani abu? Suka ce Allah ba abin da muke so. Ya ce ku sake dai dubawa. Suka ce Allah me za mu so? Ka ba mu abin da baka taɓa ba mu halittarka ba, saboda haka me za mu so? Sai ya ce akwai wani abu. Sannan sai Allah maɗaukakin sarki ya ce raditu ankum la asfata alaikum abada, na yarda da ku, bazan taɓa fushi da ku ba har abada. To wannan yafi komai ni'ima, dan yafi komai daɗi, yafi komai daɗi su rayu a jin cewar suna cikin yarda Allah. Allah ya sanya mu a cikin su. Wallahu basirun bil ibad, Allah mai gani ne, Allah mai gani ne da bayinsa, wato yana ganin su duk abin da suke ba sa buya a gare shi, ko ina suka shiga ba sa buya a gare shi, zuciyarsu bata buya a gare shi ba, ballantana ayyukansu.
الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.
تسوى لين ودن وند سكجيت أوران الله وند ذا سامو ونن الجنة وند ذا سامو أبندي كشيني الله يجي بناء جامك أبندي فا الخيري دع ونن ترك شن دنيا دد أك 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 rudu da neman duniya domin ku zamanto kafire wanda yake da suka samu duniyar, duniyar dukiyoyin su da ƴaƴan su suka rude su ga gabarin addinin Allah, ba suka kai su kareta manzannin Allah. Waɗannan waɗanda Allah yake so ya zamanto su ne wanda ake so ku zamanto irin su, su ne waɗanda za ku rinka wato kwadayin samun matsayin su. To ga sunan alladhina yaquluna rabbana, su ne waɗanda suke cewa ya ubangijinmu, إننا آمنا للي مؤمني إيماني فاغفر لنا ذنوبنا كيافي من كغفر تامنا ذنوبنا وكستر شيمنا ذنوبنا سزمن تكالل بيسو بكتونا منا أسيري با أنان دونيا سننكما بكسن يوت أنان ذنوبنا سنيمنا ممونا تاسيري أرأي وابو بشيني ما أنا غفر وكنا عذاب النار كسر شدمو دق عذاب الموتى ka tsirtar da mu daga wannan sharri wanda yake yafi komai sharri shine azabar wuta. Suwa ne ne waɗannan as-sabir, ga kuma wata sifa ta su, as-sabiri su ne masu hakuri, ko kuma ina yabon su saboda su ne masu hakuri, shine ma'anar da yasa aka kawo shi da siga as-sabirin ya zamanto an kawo shi ala naz'il khafid, akan na'ati da ake kawo shi da naz'il khafid, ana taqdirin fi'ili da aka shafi ai wa amdahu sabirin, ina yabon su waɗannan mutane su ne masu hakuri, masu hakuri wajen bin Allah, domin ba za a samu wannan matsayi ba wanda za a samu aljanna sai an yi hakuri wajen abu Allah, sai an yi hakuri wajen ai abinda Allah ya ba, abinda Allah yake so ai, sai an yi hakuri wajen abar abinda Allah baya so, kuma sai an yi hakuri wajen jure ma ibtila'i da kaddara da Allah zai rinka jaraba su da su, na tsangwama da cututtuka da rashin ƴan uwa da rashin masoya da tawayar dukiya da talauci da rashin lafiya da tsanani da ban tsoro da wahalar yaki da tsoron abokan gaba, duk wannan abubuwa ne wanda suke haqa'iq, realities ne sai sun zo na mu ga mu'minai. Saboda haka ya za a tsira daga wannan, ka zama tutin as-sabirin, masu daurewa, kar ka rabu da Allah a cikin wannan, kana tare da Allah, kana mai kaunar radan Allah madaukakin sarki, dan kadan ne a gurin yawanci ko yaushe yayin da ya zama to kan cewar ka kosa cewa wannan tsananin fa ya tsananta, to lokacin nan ya kusan yayi wata zo ne. Inna nasrallahi qarib, domin yayi sai da manzo da mutane suka ce mata nasrullah, ina yaushe nasara Allah za ta zo ne, ba suna shakka ba za ta zo ba, a'a yaushe za ta zo, yaushe wannan tsananin hakurin namu yaushe zai kare, to a lokacin ne nasara Allah ta zo. Saboda haka sai ka zama tome wannan sifa, ka jure mala, ka dage, ka cije, shi yasa Allah ya koya mana yin wannan addu'a, ربنا افرغ علينا صبرا, الله ka tuttulo mana, ka kamfato mana hakuri, ka zuba akan bil al-ifrag da shi Allah yace mu rinka roko, wato ba kawai ka bamu ba, a'a ka kwararo mana hakuri. Was-sadiqin, masu gaskiya, masu gaskiya a cikin zuciyarsu, masu gaskiya a cikin harshensu, sun gaskata Allah, yayin da suka ce suna son Allah da gaske suke, sun gaskata Allah, sun yi nasiha ga Allah, ba su ce bari mu abin nan, bari su ce abin nan bari mu jaraba Allah an yaku haka ne ba sa jaraba Allah a da gaske suke sun gaskata Allah kuma zuciyarsu da abin da suke fada daidai yake wal qanitin masu jimri a cikin da'ar Allah masu juriya a cikin ibadar Allah al qunut shine nutsuwa a cikin da'ar Allah har waito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla bi mi'ati ayatin min al-layl kutiba min al-qanitin wanda ya tashi ya salla a sallar dare da aya 100 ya karanta aya 100 a cikin sallar dare wato kamar ya karanta suratul isra'i kenan kamar dai isbi dai kenan a cikin sallah a cikin sallar dare kutiba min al-qanitin za a sashi a cikin masu juriya masu dagewa a cikin da'ar Allah to waɗannan mutane su ne wannan sifar su ne shi ma ita ma sifar su ce bayan wato a haƙuri da gaskiya to akwai kuma dagewa a cikin bin Allah ba su da kasala ba masu kasala bane ba masu san jiki bane ba masu jin abin nan san lafiyar shimfiɗa bane a masu hana kansu bacci a cikin bin Allah su karanta ayoyin Allah cikin dare wal mustaghfirina bil ashar masu neman gafara Allah a lokacin sahur wal munfiqin masu ciyar da dukiyarsu ba wai kawai suna yin ibada bane amma kuma ba sa tausayin bani adam masu gallazawa mutane masu gallazawa talakawa ba sa son alkhairi a wal munfiqina bil ashar masu ciyar da dukiyoyinsu wal munfiqin masu ciyar da dukiyoyinsu wajen taimakon Allah taimakon addinin Allah wajen ciyar da mabukata wajen neman taimaka musu kamar dai ahlus suffa ga ibada da daddare talakawa ne ba su da kuɗi amma in gari ya waye sai su tashi su je su yi wani itace su sayar domin su je su yi sadaka ga musakai da fakirai tunda Allah ya ba su ƙarfi bari su yi amfani da ƙarfinsu ba su da dukiyar amma bari Allah ya ba su su yi amfani da ƙarfinsu don su yi sadaka wato su ba masu zama ba ne sai a sadaka ai sai masu shi sai masu hannu da shuni mu ba mu da shi a za su tashi su ma sai sun zamanto cikin ahlul infaq wal mustaghfirina bil ashar sannan kuma masu neman gafara Allah lokacin as-sahur lokacin sahur wato karshen dare kenan gab da lokacin gab da fitowa al-fijr lokacin da ake so mutum ya ta istighfar an waito daga Abdullahi dan Umar yakan ce ma baransa Nafi' maulansa yaya Nafi' lokacin sahur yayi in yace masa a'a sai ya tashi ya ci gaba da sallar qiyamul layl din sa in yace masa lokacin sahur yayi daga yace masa yayi to sai ya zauna ya istighfari yana addu'a wato bayan kai qiyamul layl sai ka jira kuma tsakanin ka da fitowa al-fijr gogo lokacin da mai azumi yake shirin yin sahur to lokacin nan ka shagaltu da neman gafara Allah madaukakin sarki domin lokaci ne wanda tunda Allah ya ambace shi a cikin alqur'ani lokacin da aka kebance da wannan ibada wato kowane lokaci akwai ibada da ake so a yi zikiri da karatun alqur'ani shine zikirin da yafi kowanne amma a kowane lokaci akwai ibada da aka fi so a yi a wannan lokaci akwai zikirin da aka fi so a yi yayin da ake kiran sallah zikirin da ake so ka yi shine ka rinka amsa mai kiran sallah ba ana kiran sallah kace a ni karatun qur'ani nake ba shi yasa ne ma kamar a cikin furu'in mazhabar Imam Malik ko da kana sallar nafila ne in ana kiran sallah haka ma zalika a cikin mazhabar Imam Ahmad in ana kiran sallah in dai sallar nafila kake yi ka jawaba ba mai kiran sallah in yace Allahu akbar kace Allahu akbar ko da kana cikin karatu ne ko da kana cikin sujjada ne ko da kana cikin tahiyya ne in yace ashhadu an la ilaha illallah kace ashhadu an la ilaha illallah in yace hayya ala salah kar kace hayya ala salah domin waɗansu suna cewar saboda hadithin faqulu mithli ma yaqulu almu'adhdhin ka faɗa abinda mai kiran sallah yake faɗa to Imam Malik yake ce karkace hayya ala salah to amma in muka aiki da hadithin Abdullahi bin Amr bin al-As cewa in yace hayya ala salah kace la hawla wala quwwata illa billah wannan ko a cikin sallah ne zaka faɗa hatta wajen Imam Malik saboda haka in yace hayya ala salah ko kana cikin sujjada ne kace la hawla wala quwwata illa billah to a wannan lokacin zikirin da aka fi so kai shine wannan amsa mai kiran sallah haka lokacin da aka ce farkon lokacin sallah yayi ana kiran sallah za an tada iqama za a yi sallah kai karka ce a lokacin nan kai ai kana akwai wurdinka da kake yi a lokacin sai ka gama sannan ka je kai sallah ko akwai wani baka gama hizb ɗinka ba na karatun alqur'ani ka saba kana karanta izuki biyu to gashi an tada ikama ba gama ba karasa ba bar ka tsaya ka karasa sannan ka je kai sallar ka kai kadai a zikirin da yafi ibadar ta fa a lokacin ta wannan lokacin wanda aka tada ikama din ta to haka lokacin sahur ibadar da aka fi so kai a wannan lokacin shine istighfar neman gafara Allah istighfarin da yafi kowanne kuma shine sayyidul istighfar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana murin kai da safa da yamma Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu yazuwa karshen addu'a sannan bayan shi kuma istighfarin da da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutum da ya nemi gafara da shi Allah da shi Allah zai gafarta zulubansa koda wani irin koda ya gudu daga fagen fama ne astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi da kuma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma sayyidina abubakar irin kayin sa a karshen sallah allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wala yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim da kuma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya koya mana wajin du'aul istifta allahumma ighfir li ma qaddamtu ma akhartu wa ma asrartu ma a'lantu wa ma asrabtu ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal mu'akhkhir duk wannan sigogin da suka zo daga cikin sunna kirai da wannan lokaci da shi sai ka shiga cikin wayannan bayin Allah Allah ya sanya mu a cikin su subhanallahi wa bihamdihi